Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ki gabatar da
garanka.
Yayin da matashi ya shirya liyafar murnar sauya sunan da mahaifinsa ya rada masa zuwa sunan shugaba Buhari, ita kuwa wata tsohuwa mai shekaru sama da 80 ta shiga daga ciki, inda aka daura mata aure da sahibin tafiran kanshinta. Kananan ƴan kasuwa da ke kasa hajoji a bangon gabas na masallacin Idi da ya zama kasuwa sun ce karota ta yi musu yankan kunkurin bala, an musu korar kare, lamarin da ya jefa su cikin matsanancin talauci. Sai dai karotan ta ce ba su da kaico domin ta ba su kyautar sama ta uku a sashin ƴan tebura sun kitare. Hausawa kan ce kowa da haɓarsa yake tagumi. Wani mutum ya gode wa Allah bisa nau'in halittar da ya masa bayan da ya lashe gasar mutum mafi munin halitta. Nan ma kuma Hausawa suka ce matar Natuba ba ta rasa mijin aure, don ko wasu ƴan Daudu ne da Hizba ta kama a lokacin da suke bikin birthday sun ce sun tuba, kuma domin nuna cewar sun yi taubatan nasuha sun yi sallar nafila raka'a 40 a harabar Hizba. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da sake kasancewa tare da ku a cikin shirin Inda Ranka, wanda masu salon magana sukan ce ka sha kallo. Kamar yadda watakila mai sauraro ya sani dai, yau ne ranar yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa ta duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ce dai ta ware kowace ranar 9 ga watan Disamba a matsayin ranar duba ƙalubale da yaƙi da cin hanci da rashawa ke fuskanta a duniya. A Najeriya dai, alƙaliman lissafi sun nuna cewar ana maganin ƙaba kai yana daɗa kumbura. Domin alƙaliman lissafi sun nuna cewar a shekarar nan da muke ciki, ƴan Najeriya sun bayar da cin hanci da hannunsu yadin biyadin ga jami'an gwamnati da ya kai naira biliyan 675. Wani binciken ƙwaƙwaf da ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai lura da ƙwayoyi da aikata laifuka ya fitar, kuma hukumar diddiga ta ƙasa ta sahihan tashi ya bayyana cewar sau da dama akan tinkari mutane kansu bayar da cin hanci. Haka kuma bincike ya nuna cewar an samu hauhawar cin hanci a yankin kudu maso gabashin ƙasar nan da kuma kudu maso kudu. Sai dai kuma a yankin mu na arewa maso yamma an samu raguwar cin hanci, kamar yadda alƙaliman suka bayyana. Masana dai na ganin cewar an samu ci gaba a ƙoƙarin yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa a ƙasar nan, la'akari da cewar yanzu haka gwamnoni uku ne a garƙama a kurkuku a dalilin cin hanci da karɓar rashawa. Kamar Bishir Dauda, shi ne sakataren muryar talaka ta ƙasa, ya ce kamun ludayin yaƙi da cin hanci da rashawa a iya cewa dai ba yabo ba fallasa.
To wa'annan alƙaluman su ne ke nuna cewa lalle ana samun ci gaba.
Wato ana
ɗaukan matakai, akwai hujjoji wanda za a yi nunawa, ba za a iya ce an gamsu ba 100%.
Barista Muyi Magajiri Mangado shi ne shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano, ya ce ya zuwa yanzu hukumarsa ta yi ƙoƙari wajen daƙile kaifin cin hanci da rashawa a Kano.
Yau zan iya ce maka na alfaharin da babu wata ma'aikatar gwamnatin Kano da za ka je ka ambaci sunan wannan hukumar, da kuma za a ɗauke mu ga alala, kuma a yi tunanin cewar ba za mu iya yin abin da ya kamata na tsawatarwa ko ɗaukar mataki na doka akan abin da duk ya jibinci cin hanci da rashawa ko kuma tauye haƙƙi.
To a yanda ake fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa, su ko wasu ƙananan ƴan kasuwa masu kasa hajojinsu a bangon gabas na masallacin Idin Kano sun ce sun shiga uku sun lalace, domin ku an raba su da gurin cin abincinsu ba tare da samar musu da mafita ba. Ya zama yanzu sun tasan ma shiga garari, zaman duniya su ya gigita.
Sunana Yakubu Tijjani Muhammad kan Tudun Madabo. To abin da ya faru a gare mu, an zo an ɗebe kayan wajenmu, an ɗauko wanda wani mutum a cikin kantin kwai sun zo cikin dare 11 na dare, sun ɗebe bincinan mu a ƙurƙura suke ɗorawa, kowa ya gani. Daga baya muka je aka bibiya MD na karota, muka je muka zauna da shi, ya yi mana alƙawarin zai taimake mu. Mun tambayi cewa menene dalilin da isa aka yi mana haka, amma ya ce kawai baya son zaman mu ne kawai.
To sai dai kuma da muka tuntuɓi hukumar karota domin yin balancing, sun bayyana cewar wannan kuka na ƴan kasuwa kukan daɗi ne, ko kuma zaƙin zaka fera mai gida da fera kabewa, domin ku an ba su guri mai kyau a sama ta uku can sansanin ƴan tebura mall da ke kwari a Bagas a Maƙe Magadas, suka ce ba za su koma ba. Nablus Sai Abubakar Kofar na isa kakakin karota, shine yace ai tun wuri aka daddale da su, amma suka dawo da hannun agogo baya. To Allah ya kyauta, Allah kuma ya sa a fahimci juna. To amma a waje guda kakakin kasuwar ta kantin kwari Mansur Haruna Dandago a madadin shugaban kungiyar kantin kwarin karkashin Alhaji Sharif Sagiru ya kira taron gaggawa na dukkanin garantoci wato waɗanda suke yi wa ƴan cana garanto na kafatanin kasuwar da sallar a gobe Talata domin tattauna wasu muhimman batutuwa da suka shafi ci gaban kasuwar da ma kasuwanci a kasuwar kantin kwari da ma Kano baki daya. Za a yi wannan taro da karfe 2 ne ma a ofishin kungiya dake IBB gidan Dr. Bature Abdulaziz. Anan kuma bayan tsawon lokaci ana tabka soyayya da zuwa zance babu kama hannun yaro. Karshe dai ta Allah ta kasance. Domin kuwa ta dattijuwa Fatima mai shekaru 82 ta aure dattijo mai shekaru 74 a duniya mai suna Muhammad Liti. An kuma daura aure cikin yanayi mai dadi da annashuwa. Bayan liman ya karbi kudin nema da ada'a, waliyai sun aminta an nema, waliyin amarya ya bayar. Daga nan ne liman ya shiga yayyo addu'o'i na neman agajin mahalicci don wanzar da zaman lafiya cikin wannan aure. Daga nan ya shiga karanto sharadai da ka'idojin zaman aure domin samun albarka. A ƙarshe aka yi zawaitu iyaha, shaidu kuma suka shaida, aka raba gora da alewa. San kira ya bayyana asalin sadaki naira 10,000. Jim kadan bayan aure ya dauru, wakilin Ma'abba Isa Muhammad ya tunkari ango Muhammad Liti wanda ya kasa rike murmushin murna dake fuskarsa, ya kuma bayyana cewar soyayya ta yi a duniya. Domin gashi yau zance a soro ya kare.
Eh na baki na zin ruwa ango. Zance normal zance. Ko da yake to zance ne irin na duniya haka na dace. Abinda aka yi shekarun da abinda aka yi jiya. Ah soyayya kai. In ba soyayya ba za a wurin ba zai yi ba.
Ita ma amarya Fatima wacce tace soyayya suka yi ta gidi kafin wannan rana. Ta lashi takobin yin biyayyar aure domin ba za ta bari auren nasu ya zama auren buta kawai ba kamar yadda mutane suke zargi. Dan haka tace godiya ta tabbata ga Allah.
Yau farin ciki na ni da wanda ta je aikin Saudiya duk daya muke. Wannan alƙawari ne na Allah. Ubangiji Allah ya sa mu zauna lafiya. An dade ana soyayya za a yi wata takwa ana soyayya. To yau alƙawarin Allah ya cika.
Aje mu baya hana wasa. Aje wasa bai kama ba.
Allah ya kawo kazantar daki amma ba ta rashin shara ba. Su kuwa wasu ƴan hansun ko kuma ƴan daudu da aka kama suna bikin bidirin birthday sun ce sun tuba kuma ba tuban muzuru ba. Wato dai sun yi tuba taubatan nasuha. Kuma bayan wa'azi da malaman hizba suka yi musu, wa'azin ya ratsa musu zuciya har ma suka tashi suka yi alwala suka kawo nafila raka'a 40 domin jaddada tuban su ga mahalicci. Wakilin mu Aminu Abdu Baka Noma ya zanta da su cikin yanayi na mun tuba mun ba Allah ga carbi rike a hannuwansu.
Wallahi tallahi tsotsai ne da kaddara da rabar sai an yaka ya kana abokanai na ne suka gayyace ni fadi wallahi ban san haka za a yi ba. Na riga na so kuma an danke ni yanzu na aida na san na yi nadama. Rafka 40 daidai muka yi muka zo muka mai da al'asar.
Shek Shau Tasu Isaac shine makaddashin kwamandan Hizba. Ya ce ɗan daudin sun ji wa'azi, wa'azin ne ma ya zaburar da su suka yi iqama suka shiga sallah.
To babban abin da za ta ce shine iyaye su kula da ƴaƴansu wajen kula da tarbiyyarsu tun daga tushe. Abin da ya ja hankalin mu fadin Alkur'ani.
To madalla.
A ci gaba da tunasar da ƴan uwa musulmi da ake yi na aikin da za mu samu ladan da bamu san adadinsa ba. Shin ko muna azumtar azumin nafila na Litinin da Alhamis? To idan ba ma yi, ya kamata mu farka daga dogon barcin da muke yi domin cin ribar da ke cikin azumin nafila musamman na tsakiyar wata-wata, wato ranakun 13, 14 da 15 na kowane watan musulunci. Da yawa daga ƴan uwa musulmi bamu san alfanun da ke cikin wannan azumi na tsakiyar wata-wata ba. Manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi a wani hadisi na Qudsi ya bayyana mana cewa Allah mai girma da daukaka na cewa azumi na wani kuma ni nake ba da ladan sa. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kudaitar da mu kan yin azumin tsakiyar wata-wata, wato na ranakun 13, 14 da 15 na kowane watan musulunci don samun gwaggwaban ladan da ke cikin sa. Wannan watan azumin zai kama Talata mai zuwa, wato 13, Laraba 14 da Alhamis 15 ga wannan watan na Rabi'ul Thani shekara ta 1441 bayan hijira. Don haka sai mu dage da dabbaka wannan sunnar. Allah ya sa mu dace amin. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku wannan tunasarwa a kowane wata. Wannan sako ne daga kamfanin Hasak Civil Engineering Construction Limited.
Masu sauraro shirin Inda Ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jami'a. To madalla. Can kuwa daga gadar Lado an ba ta rane tsakanin ƴan Karota da ƴan Adaidai ta Sau, kuma aka tashi kare jini bire jini. Wakilin mu Aminu Abdu Baka Noma yana da cikakken bayani.
inda ake zargin wani dan karota da dukan wani direban adai da sau har ma ake zargin ya karya shi su kuma ɗan uwansa suka farwa dan karotar da duka shi kuma ganin haka ya zare wato kaye kansu kamar yadda shedun ganda ido suka bayyana filin inda ranka
dukan sai ya kare ya kafa wani dan karota ne da sanda saboda haka su kuma ɗan alizawu suna zuwa suka tana bakin suna tsayawa nan da rango suru suka yewa rango su gurin ɗan karotar shi kuma yaran suka kama shi suka dafa da shi ɗan adai da sau ya zare wuka amma sun karbe wukar shi ɗan karotar
jin haka ne yasa muka tuntuɓi hukumar ta Karota inda muka samu katirin samun jami'in hulɗar jama'a na wannan hukuma wato Nabil Sai Abubakar Kofar na isa amma ya ce shi yanzu ba zai ce komai ba sai binciken ƴan sanda ya zo musu
to Allah ya kiyaye da wannan kuma bari mu leƙa ƙasar Zimbabwe inda wani mutum ya ci gasar mutum mafi muni a ƙasar sau huɗu a jere ya kuma ce halittar Allah ta yi masa ita ce ma jari a gare shi don haka ya ce zai ci gaba da riri ta muninsa domin ci gaba da cin gasar muni ta nahiyar Afirka wakiliyarmu na Saiba Umar Madaki tana da ci gaban labarin.
Lokacin da ake sanar da sunan Williams Masavini a matsayin wanda ya fi kowa muni a Afirka, ya nuna jin daɗinsa da farin cikinsa har ma da alfahari. A lokacin da Williams ya faɗi gasar a shekara ta 2015 zuwa ga Mason Seri, ya nuna matuƙar rashin jin daɗin shi har yake cewa shi fa Mason ba wani muni ya fi shi ba, illa rashin haƙuri wanda shi ma sai ya buɗe bakin shi ake gani.
Haka. Kamar da aka sani dai a wannan makon ne Freedom ke bikin cika shekara 16 da kafuwa kuma sannan a hankali mukan kawo muku hira da tsofaffin ma'aikatanmu da suka gabata kuma kamar yadda kuka ji a mabudin shirin na yau mun samo uban inda ranka wato wanda ya kirkiro inda ranka kuma ya fara gabatar da shi wato Bala Muhammad Koki wanda ya bayyana yadda aka fara inda ranka da kuma irin kalubalansa ga dai zanta wasu da Aminu Abdu Bakanuma
sunana Bala Muhammad Koki mun muka fara aiki a gidan Radio Freedom kuma a zahiri a wancan yanayi da muka shiga aikin gidan Radio Freedom aikin yana da sha'awa da wato ma'ana da zimma da komai muka yi kokari muka yi abubuwa na aiki a gidan Radio har ma muka bunkasa gidan Radio ya zama yadda ya zama yanzu
to akwai shiri na inda ranka wanda kake gabatarwa lokacin da aka fara wannan gida na Freedom Radio shi wannan shirin inda ranka da shi aka fara ko kuma daga baya yazo
a aini ne ke kiro shirin ni na bashi sunansa gaskiyar lamari alhamdulillah ba abinda zamu ce da gidan Radio Freedom kasancewar ta bamu dama mun yi abubuwa duk da dai cewa ba za a rasa dan kuskure ba kasan a wani bangaren ko a wani wajen amma dai gaskiya mun yi aiki mai yadda ya kamata yanzu ka kula da wajen marasa lafiyan da ake taimaka musu ai duk yana daga cikin Allah ji kan Umar Sa'idun Wada shine ya nuna mun wannan cewa to me zai hana rinka dan sako sai ni ce na yarda wato addu'o'in da na sha bangaren wannan kai daga wajen mutane ya isa alhamdulillah kuma gaskiyar lamari yanayin yadda tsarin aikin yake a wancan lokacin babu abinda zaka yi wani ma a tunanin cewa kai wani abin nan ka san kamar yadda nake faɗa kuskure ne zaka iya yi zaka kuma iya samun matsala a matsayinka na ajizi amma duk da haka hukumar gidan ta tsaya mun yi aikin yadda ya kamata
kai ne farkon da ka gabatar da wannan shiri zuwa yanzu ka samu magada da yawa a ƙarƙashin ka to ya kake kallon irin yadda suke tafi da ayyukan nasu suna layi ko kuma an sauka
eh gaskiyar lamari suna layi amma dai kamar yadda nake faɗa ma ne cewa dan adam ajizi ne ba zai rasa kuskure ta wani bangaren ba
to shi shirin inda ranka akwai take wanda ake masa ana yin take na asa inda ranka ne to shi wannan take ya aka yi aka samu shi kuma waye samu shi
alhamdulillah Allah ya ji kan Umar Dutse Umar Dutse shine lokacin da na samu taken za a sa sai ke cewa da ni ba wannan taken zaka samu ba wanne daban sai ya ce mun me zai hana ka sami yaron nan na manta ma sunan sa wani makadi wanda yake wakar rana din nan muda suru me zai hana ka same shi ma wani dan kida wanda zai dace da abu sai na cito sai na zo muke yi ni da shi muda sir din har aka samu sautuwar sautin ta yadda shi tsari ya tafi haka kuma sai kawai muka sa sai muka ji tafi
to zamu dora akan wannan hira shirin mu na gaba to kafin mu sallama muna tsaka da hada wannan shiri ne sai muka ji labarin cewa wasu mutane da ake zargin jami'an hukumar custom ne sun harbi waɗansu mutane lamarin da yasa aka kai su asibiti cikin wani yanayi na mutu kwakwai rai kwakwai wakilin mu Abba Isa Muhammad ya garzaya asibitin Destiny da ke nan Kano inda aka kai waɗannan bayin Allah har ma ya zanta da wasu daga ciki da 'yan uwansu
Jibril ya mai kifi amma sakamakon babu komai mu mun san muna da gaskiyar mu saboda ni ma kaina dalibi ne University of East London a sashi guda biyu kafa na duka guda biyu akwai wanda ɗaya dan wanda muke tafiya da shi amma shi bullet din shafar shi yayi
amma a lokacin da muka tuntubi kakakin rundunar custom da ke nan Kano Malam Isa dan baba ya bayyana cewa har zuwa wannan lokaci ba su samu wannan rahoto ba To yanzu ko sai takaddar neman taimako ta wata baiwar Allah Khadija Ibrahim, wacce Allah ya jarrabe ta da lalura da take mata ciwo. Mahukuntan asibitin Muhammad Abdullahi Wase suka buƙaci naira 30,000 domin yi mata aiki. Tace ta dade tana neman wannan kuɗi, Allah bai sa ta samu ba, kuma zuwa yanzu za a yi mata hoton kwakwalwa ne kafin daga bisani ma a gane ainihin yadda ciwon yake. Don haka take roƙon bayin Allah hannu bibiyu, tace a taimaka a ceto ta daga cikin wannan radadi da take ciki. Sai kuma takaddar neman taimako ta Aminu Adamu, wanda shi kuma Allah ya jarrabe shi da lalura har ta kai mahukuntan asibitin Kashi na Dala sun buƙaci naira 179 domin yi masa aiki. Yace shi ma ba shi da hali, dan haka dai suke roƙon ku bayin Allah a taimaka a ceto rayuwarsu. Da fatan bayin Allah za ku taimaka. Daga kuma da wannan ne shirin zai dasa aya a madadin dukkanin abokan aiki: Yusuf Ala Abdallah, Aminu Abdu Baka Noma, Zulaihad Yusuf Aji, Nusaiba Umar Madaki, da Amina Hamisu Isa, Abdurrahman Hamisu na Madina, da taimakon Yunusa Muhammad Jingas suka sarrafa na'urar sadan da ku Nasir Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar. Nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.